sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Zahra Aminu Fage. Sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Litinin 16 ga watan Nuwamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar coronavirus ya zarce miliyan 11, gwamnonin jihohin Amurka da dama sun kafa sabbin dokoki don ƙoƙarin rage yaduwar cutar. Shugaban kwamitin wasannin Olympics na duniya ya ce yana da matukar ƙwarin gwiwa cewa za a ba wa 'yan kallo damar halartar wasannin Olympics da za a yi a Tokyo, wanda aka jinkirta zuwa shekara mai zuwa, muddin idan aka yi musu allurar rigakafin COVID-19. 'Yan sanda a Washington sun ce sun kama mutum 21 dangane da zanga-zangar nuna goyon baya ga Trump da kuma rikicin da aka yi a ranar Asabar din da ta gabata.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa jami'an hana fasa kwabre a jihar Kebbi sun buɗe wuta kan wata mota da suke zargin ta ɗauko shinkafa, inda suka kashe wani mutum. Sai dai waɗanda suke cikin motar sun ce
kun ba wani matashi da ya rukuni zuwa wurin, kana zuwa wurin wanda armakani sai ka ce ne babu komai cikin motar ko da son ka tsanshe mu, wallahi sai dai jihar ya tashi.
Za ku ji abin da jami'an hana fasa kwabrin ke cewa. Bayan nan za mu kawo muku rahoto na musamman kan tarin korafin zargin cin zali da wasu 'yan sanda suka yi wa fararen hula a jihar Kano.
Babban labarin abin takaici shine na DPO Salman Ngodo, wanda ake yi wa lakabi da kwanta-kwanta, wanda ya yi sanadiyar kashe wani matashi mai suna Awolu a unguwar Brigade cikin birnin Kano fiye da shekaru 20 da suka wuce.
Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta ce za ta ware naira biliyan 5 don tallafawa kananan manoma da matasa da ke jihar don kaucewa shiga miyagun ayyuka na ta'addanci kamar Boko Haram da sauransu. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma za mu gabatar da shirin ilimi garkuwar ɗan Adam. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Yayin da adadin waɗanda ke kamuwa da cutar coronavirus ya zarce miliyan 11, gwamnonin jihohin Amurka da dama sun kafa sabbin dokoki don ƙoƙarin rage yaduwar cutar. Gwamnan Michigan Gretchen Whitmer ta bada sanarwar dakatar da cin abinci a cikin gidan sayar da abinci da zuwa ɗalibai makarantar sakandare da na kwaleji da kuma taron jama'a a gidajen caca da gidajen sinima. Sannan taruka a gidaje kada ya wuce mutum 10. A jihar Washington da ke arewa maso yamma, gwamna Jay Inslee shima ya hana cin abinci a gidajen sayar da abinci, kuma ya umarci shagunan sayar da kaya su takaita yawan kwastomomin da za a bawa damar shiga zuwa kashi 25 cikin 100. Sannan an takaita tarurrukan da ake yi a waje zuwa mutum 5, yayin da aka haramta tarurrukan cikin gida na waɗanda ba 'yan gida ɗaya ba. Shugaban kwamitin wasannin Olympics na duniya ya ce yana da matukar ƙwarin gwiwa cewa za a ba wa 'yan kallo damar halartar wasannin Olympics da za a yi a Tokyo, wanda aka jinkirta zuwa shekara mai zuwa, muddin idan aka yi musu allurar rigakafin COVID-19. Shugaban kwamitin na IOC Thomas Bach ya yi wannan alkawarin ne a yau Litinin a babban birnin Japan bayan ganawa da Prime Minister Yoshihide Suga na tsawon kwanaki 2 don tattaunawa kan matakan da masu karɓar bakuncin wasanni suka tanada. Bach ya ce IOC za ta himmatu sosai don tabbatar da cewa an yi wa dukkan mahalarta wasannin Olympics allurar rigakafin kafin isa Japan a watan Yulin da ke tafe. Idan aka samu allurar rigakafin a lokacin, ta yadda 'yan kallo za su sami yanayin da zai kare lafiyarsu. Tunda farko an shirya gudanar da wasannin Olympics na Tokyo ne a tsakanin watan Yuli zuwa Agusta na wannan shekarar, amma masu shirya gasar da Prime Minister Japan na wancan lokacin Shinzo Abe sun yanke shawarar ɗage gasar har na tsawon shekara guda a lokacin da cutar ta fara yaduwa a duniya. 'Yan sanda a Washington sun ce sun kama mutum 21 dangane da zanga-zangar nuna goyon baya ga Trump da kuma rikicin da aka yi a ranar Asabar din da ta gabata. Waɗanda aka kama sun hada da wani matashi ɗan shekaru 26 da ake zargi da tayar da kayan wasan wuta ga wasu magoya bayan Trump da ke cin abinci a wani gidan sayar da abinci, da kuma wasu mutane biyu daga jihar Georgia da ake zargi da daukar bindigogi a fili. An gudanar da tarurruka da dama, ciki har da wanda aka yi wa lakabi da Million MAGA March, da kuma gangamin da ake ikirarin an yi maguɗi a zaben wanda aka yi wa lakabi da Stop the Steal. Ikirarin da babu wata hujja da ta nuna an yi maguɗi a zaben shugaban ƙasar. Trump dai ya ki amincewa da sakamakon zaben da aka yi, hangen tsohon mataimaki shugaban Amurka Joe Biden ne ya lashe. Yana nuna cewa an yi maguɗi a muhimman jihohin da ake fafatawa, amma jami'an zaben jiha sun sanar da cewa ba a yi maguɗin zaben da girmansa zai iya shafar sakamakon zaben ba.
Yanzu ma kaɗan, Zahara Aminu Fage za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan, bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu, wanda za mu fara da Najeriya, inda bayan da ƙura ta lafa bayan kisan gilla da jami'an hanafa sakwabri suka yi wa wani mutum a yankin Bunza na jihar Kebbi. Makusantan marigayin sun nemi gwamnati ta bi musu kadin jinin ɗan uwansu. Hakan na faruwa ne yayin da hukumar hanafa sakwabri ta fitar da wata sanarwa wacce ta sha bamban da abin da mutanen garin suka faɗa. Ga rahoton da wakilin Muhammad Nasir ya aiko mana daga birnin Kebbi.
Bayan da ƙura ta lafa bayan zanga-zanga da kone-kone da matasa suka yi a yankin Bunza ta jihar Kebbi, hukumar ta hana faso kabri ta fitar da wani bayani dauke da sa hannu mai lafiya Abel Magaji, wanda ya ce wani ayarin hukumar daga yankin Kaduna yana kan sintiri kan hanyar Kamba zuwa Bunza, su haƙwace wata mota makare da shinkafa da ake tumar an shigo da ita ne daga ƙasar waje. Daga nan wasu matasa dauke da makamai suka auka wa jami'an na hana faso kabri, har da yunkurin kwace bindigar ɗaya daga cikin jami'an, abinda ya sa ya yi harbi. Kuma cikin rashin sa'a, harbin ya fada a kasan kafadar hagu ta wani matashi, inda nan take aka garzaya da shi babban asibitin Kamba. Bayan sa'a daya ya rasu sanadiyar raunin da ya samu. Bayani ya ce matasan a husace sun yi yunkurin aukawa barikin jami'an da ke Kamba, amma dai jami'an tsaro sun yi kokarin kwantar da wannan yamutsin. To sai dai mutanen da abin ya faru a gaban su sun ce san ba haka abin ya faru ba. Muhammad Kasim yana cikin motar da marigayin yake jaye da ita lokacin da abin ya faru.
Gaskiya ba ma haka yake ba kwata-kwata. Abin da ya faru ya hito daga nan Bunza, ya ce nan cingilla daukan mu je mishi ga kaban rifi. Da hitowar mu da cikin gari sai suka mai hannu, yana tsayawa kai sai suka buɗe mai wuta. Daga nan kawai sai suka gudu suka tafi abin su.
Shi ma Malam Tukur a gaban idon sa al'amarin ya faru.
Wannan can fita yana magana mutane, ba wani abu da ake a cikin motar nan, kuma ba wani matashi da ya rukuni zuwa wurin. Kana zuwa wurin wanda armakami ka ce ne babu komai cikin motar ko da son ka kashe mu. Wallahi sai na jari biya tashi wanda a boki aikin namu ina hadin, wallahi son kashe shi, wallahi son kashe shi. Sai na ga sun ruga da gudu sun dauki motar sun wuce ni, ko sai na ruga da gudu na jira. Wallahi
Abdul shine babban hadimin marigayin mai suna Abdulrahman, ya ce suna daukar matakai na ganin cewa hukuma ta yi wani abu akan wannan matsalar wanda ba ita ce irin ta farko ba a yankin nasu.
In ba haka ba, wallahi daga nan har Kebbi tsawon kilomita 40 da nawa, wallahi babu dan ma'aikacin da ya sake zama in dai kostan na sama hanya mutale shi. Ai ko lihi an haka ma cikin mota dai ba a ce a kashe shi ba. Bullet da an kai mai ga jiki yayi uku wallahi ga jiki ne. Mu wallahi sai an biya mu diya akan ba Allah. Ina halin mutane a wasu sai sun yi daya sun yi biyu wannan uku.
Uban kasar Bunza Dr. Muhammadu Mustafa Bunza shi ma ya nuna takeici akan yadda jami'an da ke rike da bindiga ke yin harbi ba bisa ka'ida ba.
Bayan kasar ba kowa wani ke rike da makami ya kamata ya zai da ya amfani. Ba sai ne amfani da makami aka yi ba. Ya an bincika an ga ko kuma in kaje mu ya ma barazana da makami ne kashe ka. Amma babu wani abu ba hukumi ko ga da halin mutum wannan zafi ne wani.
Wannan dai ba shi ne karo na farko ba da ake tumar jami'an da ke riƙe makamai da yanki sangilla. A Sokoto ma a watan Fabrairun shekara ta 2018 an zargi jami'an hukumar gyara halin ka da kashe mutane guda biyu. Sannan a wannan shekara ma wani ɗan sanda ya yi harbi, inda ya harbi wani matashi a ƙofar gidan mai alfarma sarkin musulmi. A duk lokacin da hakan ta faru, jami'ai sukan ce za a gudanar da bincike, kuma daga nan ba za a sake jin maganar ba har sai wata matsala ta sake faruwa. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga zahar da labaran duniya kashi na biyu.
Wasu yankunan tsakiyar Amurka suna shirye-shiryen isowar guguwar da aka yi lakabi da Eota, wanda cibiyar da ke sa ido kan yanayi na guguwa ta ƙasa ta ce guguwar ta yi ƙarfin shiga mataki na hudu na guguwa mai cike da haɗari. Masana binciken yanayi sun yi gargaɗin cewa guguwar ta Eota na iya canzawa zuwa mahaukaciyar guguwa mai mataki na biyar, yayin da take ratsa yankin Karibiya kafin ta afka cikin Colombia, Nicaragua da Honduras zuwa daren Litinin. Masu hasashen sun ce ana fargabar guguwar ta Eota za ta haifar da iska mai ƙarfin gaske da kuma ruwan sama mai haɗari da ka iya barazana ga rayuwar jama'a. Eota na tafiyar kilomita 230 cikin sa'a guda, yayin da ta doshi yankin da guguwar Eota ta lallata a farkon watan nan. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo na ganawa da shugaban Faransa Emmanuel Macron da sauran shugabanni a yau Litinin don tattauna batun tattalin arziki da tsaro. Babban jami'in diplomasiyar na Amurka ma ya halarci bikin sanya furanni ga waɗanda suka mutu sanadiyar ayyukan ta'addanci a Paris. Barazanar ta'addanci a duniya na daga cikin batutuwa da ma'aikatar harkokin wajen tace Pompeo zai tattauna ranar Litinin a ganawarsa da Macron da ministan harkokin wajen Jean-Yves Le Drian. Pompeo yana cikin rangadin ƙasashe daban-daban wanda a gaba zai yada zango a ƙasar Turkiya don ganawa da Ecumenical Patriarch Bartolomeo na ɗaya, shugaban Kristoci da ke bin ɗariƙar gargajiya na duniya a ƙasar Girka.
Gaida Zahara Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Za mu sake komawa Najeriya, duk da cewa jihar Kano ba a samu zanga-zangar NSAS ko tarzoman fasa rumbunan gwamnati ba, amma akwai tarin korafin kan zargin cin zali da wasu 'yan sanda suka yi wa fararen hula. Irin wannan cin zalin kan haddasa samun raunuka har ma da rasa rayuka a wasu lokuta, ba tare da hukunta waɗanda ake zargi da aikata waɗannan miyagun laifuka kamar yadda ya kamata. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗa mana.
Babban labarin abin takaici shi ne na DPO Salman Ngodo, wanda ake yi wa lakabi da kwanta-kwanta, wanda ya yi sanadiyar kashe wani matashi mai suna Awolu a unguwar Brigade cikin birnin Kano fiye da shekaru 20 da suka wuce, wanda har yanzu gawarsa ke kwance a asibitin Murtala na birnin Kano. Kodayake babban sifetin 'yan sanda na wancan lokaci marigayi Ibrahim Kwamasi ya sallami DPO kwanta-kwanta daga aiki, amma har yanzu 'yan sanda sun gaza gurfanar da shi a gaban kotu. Sai dai a 'yan makonnin baya gamayyar kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun farfado da wannan magana, kuma Comrade Haruna Ayaji da ke zaman daraktan kungiyar shi ne ke bin kadin lamarin.
Na farko gawa mun tabbatar akwai ta, ya zaya mu ɗauke ta tunda magana ce a kotu, ba wanda ya ba da izini a ɗaugawa sai kotu. Sannan na biyu kuma ya matsayin shari'a domin mu san abin da yake da akwai domin mu ɗau mataki na gaba. To a halin da ake ciki dai yanzu sun turo mana takarda ƙarƙashin CR wato chief register da mu je mu zauna da deputy sa domin mu tattauna wannan roko da muka yi kwaya biyu mu san matsayin wannan roko. Kuma alhamdulillahi wannan magana da muka yi ta a media ta isar ga shi kansa Attorney General for the Federation. Sun zo nan Kano sun kira ni mun zauna mun yi magana har suke cewa su ma su ba da gudunmawarsu, har yace zai kokari ya shiga domin a ba mai haƙi haƙinsa.
Dangane da zargin 'yan sanda da kashe wani matashi mai suna Saifullah kuwa dan unguwar kofar mata a birnin Kano cikin watan jiya na Oktoba, Comrade Ayaji ya ce
ni na ɗauki gawa da ni da masu haƙi muka tafi Aminu Kano titin hospital, inda suka aminta suka ba mu certificate na cewa wannan bawan Allah ya rasu. Sannan kuma muka zo muka yi rubutu muka tura wa shi commissioner na 'yan sanda na jihar Kano akan meye matsayin wannan haƙi na wannan bawan Allah da aka rasa da ya rasa ransa ga masu bin haƙi. To alhamdulillahi da ƙarƙashin shi DSP Balarabe wanda shi na OC Antidaba ya tabbatar mana da cewa waɗanda ana zargin su sun aikata wannan laifi to suna nan a tsare. To hakan ta samu ka gaya wa dangin wanda suke ban haƙin jinin dan uwansu kuma san aminta da banda ake yi.
Ko me yasa ya jaha irin ta Kano mai yawan jama'a bata shiga waccan zanga-zanga ta ENSAS ba? Comrade Abdulrazak Alkali shine daraktan kungiyar Organization for Community Civic Engagement mai rajin shugabanci na gari kuma mai bara baya ga harkokin gwagwarmaya.
Mu anan arewacin Najeriya maganar wannan gaskiya bata damu jama'a ba. Ni sai da nayi dan karamin bincike idan ka tara mutum 10 ka tambaye su ya taba sanin ma menene SARS unit na yan sanda za su sai tara su fada ma ba su taba ji ba. To wannan ya daga cikin da yasa mu kuma madan masu wakiltar al'amuran jama'a muka ki shiga domin ba za ka shiga abinda kawai za ka shige shi ne saboda ana yi a wani guri ba. Amma abinda na so gwamnati ta gane cewa akwai yan Najeriya da yawa da suka shiga ba maganar SARS ce kadai ta sa suka shiga ba, akwai batutuwa wanda da yawa yan Najeriya suna kufula da gwamnati a kai. Akwai wahalar rayuwa, akwai tsadar rayuwa, akwai batutuwa da yawa na cin hanci da rashawa a cikin tsarin gwamnati. Saboda haka yan SARS sai ta zo ta bada wani yanayi inda jama'a za su iya fitowa su nuna fushin su.
Ga alama dai har yanzu da sauran rina a kaba ga wannan lamari na zanga-zanga da ya haddasa hasarar rayuka a wasu sassan Najeriya da kawo rushe rundunar SARS. Detective Awal Bala kwararre ne akan binciken laifuka masu sarƙaƙiya.
Abinda muke duba mu criminologists me wannan matsalar za ta haifar nan gaba ba wai abinda take ake yi a yanzu ba ko ku wanda aka fito da shi a take. A'a, shawarar da muka bayar a rushe SARS shine take nuna cewa sai an rushe SARS sannan za a gano wayannan bayayyen abubuwan da aka shiryo kafin a yi. Da ba a rushe SARS ba, da yanzu Najeriya sunanta ba Najeriya ba yanda suka shirya a wannan lokacin. So suka yi a rushe SARS din a fake da wannan SARS din a dinga cin zarafi amma kifar da gwamnatin Najeriya. Duk abinda za su kirkiro da shi su fito da shi an riga an gano 90%. Wannan ya haska a gwamnatin Najeriya sun gano cewa akwai ma wayanda suke hassasa abin nan, akwai wayanda suke daukan nauyin abin nan ba ma a nan ƙasa Najeriya ba har a ƙasashen waje.
Akalla dai za a iya cewa mazauna yankin arewa maso yammacin Najeriya dake zaman kananan yan kasuwa da manoma na buƙatar tallafi da samar da guraben aiki ga mata da matasa musamman a bana da ambaliyar ruwa ta barna ga galibin sassan yankin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. To har yanzu dai muna Nigeria inda gwamnatin jihar Borno ta ce za ta ware naira biliyan 5 don tallafawa ƙananan manoma da matasa da ke jihar dan kaucewa shiga miyagun ayyuka na ta'addanci kamar Boko Haram da sauransu. Gwamnan jihar Borno Farfesa Babagana Umar Azulum ne ya bayyana haka lokacin da yake kaddamar da wani shiri na bunƙasa tattalin arzikin jihar mai tsahon zango na shekara 25 da ma wani shiri mai matsakaicin zango na shekara 10. Daga Maiduguri ga Haruna Daudabi da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan taron da ya gudanar a fadin gwamnatin jihar Borno ya samu halartar dukkanin masu wariz na jihar Borno haɗa da tsofaffin gwamnonin jihar guda biyu na ministan sadarwar ƙasar Malam Ali Fantami. Gwamnan jihar Borno da Professor Babagana Umar Azulum ya yi jawabi mai tsawon gaske har ma ya taɓo batun irin matakan da za su ɗauka da magance matsalan tsaro da harin su ake fama da shi a wasu yankunan jihohin kamar haka.
This coming year, Governor Borno said under my leadership will inject 5 billion naira to the economy.
Ya ce a wannan shekara mai kamawa gwamnati na za ta sa naira biliyan 5 ga harkokin tattalin arzikin jihar inda ta raba ƙananan manoma da matasa da zai sa a rage sa su cikin aikin ta'addanci da ma zai haifar da yadda da amincewa ga matasan mu. Dr. Mary Mandara ita ce babban mai baiwa gwamnan jihar Borno shawara kan harkokin ci gaba a jihar wanda kuma ta yi min ƙarin haske game da matakan da gwamnatin jihar Borno za ta ɗauka a wannan sabon tsarin da suke so su soma.
Yanzu hakan nan abin da aka yi shi ne an tantance dukkan ƙasar Borno da noma da kiwo, human capital development da ilimi, mun yi maganar lafiya da kwai kuma abin da ake kira sustainable environment, ci gaba mai dorewa mu ya fi shafan mu da mu da Yobe akan kowa a Nigeria, saboda desert hamada na shigowa kasashen mu da mu da Yobe kilometer 2 kowace shekara. To kaga ba da dadewa ba hamada za ta shigo. Muna so mu haɓaka kasuwanci tsakanin Nigeria da kasashen da Borno da kasashen nan uku da shekara daruruka dama muna sana'a da su kaman kasashen Kamaru da Chadi da Niger. Amma waɗannan mu kofa ne domin idan ka fita ta Kamaru nan zaka ga har Central Africa zaka je. To duk waɗannan abubuwan ba su yiwuwa sai da zaman lafiya.
Senator Abubakar Kyari dai shine dan majalisa da ke wakiltar arewacin Borno da kuma wannan iftila'i ya fi shafar yankin sa faɗin kasar baki.
Yanzu misali kamar in ka fita a wajen mazabata ka tashi kamar daga nan zuwa misali zuwa Baga wajen kilomita 200. Gari uku ne kawai a tsaye, daga Jigana, daga Jiram da Moguno, ba wani gari, ba wani kauye, gaba daya kwata-kwata a wajen. Duk an tara su, ba masu noma, ba harkar sana'a ko na kasuwanci ko na wani abu. Gaskiya abun an shiga matsala sosai, ba makarantu ko ina ma babu a yanzu haka.
Fatan al'umman jihar Borno dai shi na ganin ƙarshen wannan hare-haren mayakan da kuma zai bai wa gwamnatocin damar aiwatar da wannan tsarin nata. Haruna Dauje Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauje Biyu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu a Afirka akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet na voahausa.com ko sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar, assalamu alaikum, barkan mu da wannan lokaci, barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allahumma amin. Idan har masu sauraro kuna bibiyar shirin namu sau da kafa, a cikin shirin mu da ya gabata mun kwaso gangara inda muke duba ayyukan hukumar nan ta gwamnatin tarayya ta bunƙasa fasahar sadarwar zamani ta NIDDA ke yi wajen ganin an ilmantar da matasan ƙasar hanyoyin sanin makamar fasahar zamani. A yau za mu ɗaura daga inda muke magana da shugaban hukumar, Alhaji Kashifu Inuwa Abdullahi.
Abu ta sa abu da yawa ne cancanta, kamar kamfanin Microsoft, babban kamfanin Bill Gates na computer, sun ce daga nan da shekara 5 za a sami ayyuka sabi guda miliyan 149. Wanda duka ayyukan nan za su zama ɓangarorin programming ne da su artificial intelligence da su data analytics, cyber security. Saboda abin da COVID-19 ta kasa, COVID-19 ta sa mutane da yawa sun koma yin abubuwa online. So sai muka ga mu ma Najeriya ya kamata mu yi yunkuri mu samu amfanin wannan abin da za a yi. Da haka shi yasa muke encouraging su jami'o'i na ƙasa su fara irin waɗannan kwasa-kwasai. Sannan wanda kuma ba za a iya yi a nan ba, muna samu mu tura mutane ƙasashen waje don su je su yi. Bugu da ƙari, mun zo da wani sabon tsari wanda in ka duba ita hukumar mu da kuma abin da ake so a ƙasashe ne ci gaba, mutane su samu aiki yi, yanda ba wai kawai ka sami certificate na gama makaranta ba, in ka gama, in ka zo ka sami yadda za ka fara sana'ar ka har ma ka dau wani ma aiki, amma ba a kai ka kai karatu ka dawo kuma ka zauna jiran aiki ba. Sai muka ga to ya kamata mu fitar da wani tsari shi ma, mutane wanda suke da tunani wanda za su iya amfani da shi a fasahar zamani, sai mu kai su haka. Akwai gurare haka cibiyoyi da ake kira IT hubs wanda yawanci a nan ake kirkiro abubuwan fasahar zamani. So sai mu ɗauki matasanmu masu irin wannan tunani mu kai su gunnan a musu horaswa ta musamman. A lokacin horaswa, su masu horaswa za mu biya su kuɗin horaswa, su wanda ake horarwa za mu ba su wani kuɗaɗe su ma da za su rinka gudanar da rayuwarsu. In an gama wannan horaswa sai su tsaya su yi aiki a wannan gurin na wani lokaci kamar wata 3-6. Saboda ka koyi abu kuma ka zo ka sa shi ka yi a ga a tabbatar ka iya, so wannan zai ba su dama kenan in sun fito su fara kasuwancin su na kansu. So idan suka fito din shi ma akwai tsarin da muke da shi na startup vouchers. Wasu za ka ga sun gama su ce ma ai ba su da kuɗin da aka kama office, ko ba su da akwai abubuwan da suke bukata ne. So a cikin su ma tsarin da muka yi na za a baka office ma ka zauna har ka tabbatar wannan fasahar ka da ka taho da ita abu ne da ba a iya zuwa mutane su siya su yi amfani da shi. In ka samu karfin sanda ka kama office din ka sai ka yi gaba don wasu wanda ba za su iya ba su ma su zo su ci moriyar wannan abu.
To ka yi magana wanda ya shafi ainihin kusan za a iya cewa cikin ayyuka da ya shafi wannan ma'aikata taka akwai abin da ya shafi bincike. Wannan bincike kuma ya shafi harka da take a fannin kimiyya da fasaha. Ana iya cewa ta ina kuko ta wani hanya ne wannan binciken zai iya shafar talaka da yake kan titi a kowane irin ƙauye a cikin Najeriya.
Kamar shi ta duba harkar fasahar zamani abu ne da komai kake yi a yau kana buƙatar harkar fasahar zamani. Saboda wannan wayar da muke ɗauka ita ma duka na'ura mai kwakwalwa ce. So a cikin binciken da muke yi muna bincike a kan ya za a yi amfani da hanyar fasahar zamani don bunƙasa noma. Saboda a Najeriya ne mun san noma ita ce abin da talaka mutanen karkara suke yi da shi. So sai muka kawo wannan tsari muka duba ya ƙasashe da suka ci gaba suke yi. Na farko dai dole mutum ya ci abinci. Na biyu idan Allah ya bamu albarkacin ƙasa ya kamata mu yi amfani da ita. Cikin binciken da muka yi akwai ƙasar Netherlands wanda ƙasa ce a Turai. Idan ka haɗa girmanta ba ta yi jihar Kano da Jigawa ba in ka haɗa su. Yawan mutane ma ba ta yi jihar Kano da Jigawa ba a yawan mutane. Amma wannan ƙasa ta Netherlands a shekara ta 2019 sun sami kuɗaɗen shigowa sakamakon siyar da abubuwan noma da suka yi zuwa ƙasashen waje sun sami sama da dala Amerika biliyan 106. So Najeriya ita kuma alman fetur da muka fitar muka siya kuɗin da muka samu bai kai dala biliyan 6 ba.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu a wannan makon. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Kashifu Inu Abdullahi da kuma sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta bada umarni Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba.
A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin rayuwar da masu sauraron kan turo mana ta email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Abubakar Jibrin Dangu Saudan Latu yace sake rufe kasar Australia zagaye na biyu domin dakile sake yaduwar cutar coronavirus. Hakan yayi daidai domin kuwa kula da kaya yafi bancigiya da fatan dai sauran kasashen duniya za su shirya tunkarar sake yakarta. Sai sakon haɗin gwiwa daga Aminu Adamu Malam Maduri da Bala Mazawa Sansanin Miga da kuma Umar Baban Yaya Sabon Gida suka ce assalamu alaikum murya Amurka, fatan alkhairi ga duk ma'aikatanku. Hakika wannan mataki da kotun kolin jamhuriyar Niger ta ɗauka na yin watsi da takarar madugun 'yan adawa Malam Hama Amadu bai bamu mamaki ba duba yadda gwamnatin kasar ta jima tana yi masa bita da kulli. Muna addu'ar Allah ya ba su shugaba na gari mai kishin ƙasa. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau yace muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta mayar da hankali wajen magance matsalar tsaro da kasar tamu ke fama da shi maimakon ƙare-ƙaren kuɗin wutar lantarki da na farashin man fetur din da take yi. Allah ya kyauta. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Ibrahim Musa Wada yace salam VOA Hausa, fatan kuna lafiya, Allah ya sa haka, amin. A yau mun shigo wannan filin ne da intir da kuma Allah wade kan gurfanar da wasu mutane 307 da gwamnatin jihar mu ta Filato ƙarƙashin barista Samuel Bako Lalongtayi. Haba wallahi ya kamata ka san cewa wannan hukuncin da ka ɗauka sam bai dace ba domin mu al'umar jihar mu bamu goyi bayan wannan hukuncin da ka yanke ba. Allah dai ya kyauta. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum, godiya muke yi.
To masu sauraron, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, jihar Kamaru da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage wacce ta taya ni gabatarwa, sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin, da ma injiniyan mu ne yanzu, ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa mu tara a shirinmu na daren idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma sai a gyara zama.